الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه ممن لكن فوا دقومي قبال أيا واندي ساكي قدر حدور مؤونا يمتين ران الله ربا شاتق سكوتن بالقادة شكرا تدود تريك ودود تلاتن شدا bayin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyu ga watan tara shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani kace makon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 19 a bangaren lissafi suratu Maryam yau insha Allah ta'ala zan tashi farkon sura ta 20 daidai suratu Baha kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am
sai je suyo an yi suyo kuma sai a ɗauka a yi kada hamsin masu zuwa wasu su abinda ya tafi kaba shi kada masu shi ne ribar shi
wai tambayar dan uwa shine ya halatta mutum ya baka farashin kaya ya ce shi ka ina buƙatar kaya kala kaza amma kada ya wuce kaza misali zan saya a jikka da 50-50 ko zan saya a 300 in ma nawa ka samu shi da ya riga ya yanke ma farashi kwarai wannan kasuwa kasuwa ce halattacciya ya halatta ka ba mutum farashi je ka kaya kala kaza nake bukata idan ka zo da shi ni a kaza kaza zan dauka in a dala dala ka samu wannan abu a iya yanda ya yanka ma na farashi wannan in ka cika ci halatta kuma a iya abinda ka so koda ya wuce sama da yanda ya baka farashi in ka dawo sai dai idan ya ga dama ne zai iya kara maka iya abinda ya yanke maka na farashi akan haka za ka tabbata da shi don haka wannan ba matsala ba ne ba na mutum ya bada farashin kaya in aka kawo zai saya akan kaza kaza ko mutum ya bada kayan shi akan farashi kaza a je a sayar masa shi kaza kaza za a kawo masa wannan do abin da ka samu a sama na riba naka ne haka a lokacin da ya baka farashi cewa a kaza kaza do abin da ka samu na riba komai yawan shi naka ne na'am to daman bayani ya gabata akan wannan mas'ala sabo na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mahallin da ake fara shi shine gab da liman bayansa kamar yanda yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah yace masu hankula daga cikin ku su kusance ni an gane ku dan haka kenan sabo na farko akan tsira shi ne wato ta bayan lima sahu na biyu da na uku har izuwa na ƙarshe wannan babu wani dalili a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna cewa ga ta inda ake fara shi illa kasancewar wasu daga cikin malamai suna ganin ya dace a faro shi ta dama, domin hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda, domin lafazi ne wanda yake am. Hadisin na cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يؤجبه التيمون في تنوله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. تجي داما تروى ناكاية ترد من زمان الله صلى الله عليه وسلم وجن سنيتا كلمانسا دا وجن شاجي كانسا دا تركينسا تجي كي حكا تشكي لما رنسا قبا دايا. Wannan hadisi akan iya fa'idanci mustahabbancin fara sahu na biyu da na uku kenan ta bangaren dama, tare da cewa in daga tsakiya aka fara shi ko daga hagun, wannan duka ba laifi bane ba. An gane ko, domin babu nassi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa sahu na biyu ga ta inda ake fara shi. Wai dangane da durkusawa a wajen gaisuwa, da kuma kasancewarsu da yawa za ka ga wai za a gaida mutum sai an fitar da takalma. An gane ko, wannan fitar da takalma a wajen gaisuwa al'ada ce. Haka durkusawa a wajen gaida mutum al'ada ce, illa kasancewar al'ada ce haramtacciya. Me yasa? Domin ta ci karo da shari'a. Domin hadisi ne tabbatacce, wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi, ɗayanmu ya haɗu da ɗan uwansa a yan haniya lahu, shin ya sunkuya ya gaishe da shi? Qala la, manzon Allah yace a'a. La, idan ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, iya abinda za a fa'idanta a farko shi ne haramci. Don haka ka koma, hatta da cikin wannan littafi na tafsir na al-Imam al-Qurtubi, a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa rafa'a abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada. A nan kwarai ya yi bayani mai gamsarwa game da cewa baya halatta sunkuyawa a wajen gaisuwa, kamar yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a lokacin da wani sahabi daga cikin sahabbansa shine Mu'adh da ya dawo daga Sham, sai ya duka ya yi sunkuyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce masa, wannan ko menene? Ya ce, ya Rasulullahi, a can na ga sarakunan Sham ana dukawa ana musu sujada, don haka na ga cewa kai ka fi cancanta a duka a yi maka wannan sujada. Manzon Allah ya ce masa, law kuntu amiran ahadan an yasujuda li ahadi la amartu almar'ata an tasujuda li zawjiha. Manzon Allah ya ce, da a ce na kasance mai sa wani ya duka ya ma wani sujada, manzon Allah ya ce da na sanya mace ta duka ta ma mijinta sujada, saboda girman haƙƙin miji da yake kanta. Don haka duk dalilan da suke kafa hujja da su, babu dalilin da zai iya zama hujja. An gane ko, in ma ya halatta a sunkuya ma mutum a gaishe da shi a shari'a ta Annabi Yusuf, wannan Annabi Yaqub alaihi salam, kamar yadda yace, wa rafa'a abawaihi 'alal arshi wa kharru lahu sujada. In ma ya halatta a waccan shari'a, to a shari'ar muharram. Akwai ka'ida ta malaman usul, suke cewa shar'u man qablana shar'un lana, malam ya ace shar'una bi mukhalifi. Shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan matukar shari'ar mu bata zo da sabanin haka. To mu shari'ar mu sai ta zo da sabanin haka. Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin mutum ya duka ma dan uwansa ya gaishe da shi? Manzon Allah ya ce a. Shin zai hada hannu yayin musafaha da shi? Manzon Allah ya ce kwarai. dan haka baya halatta. Dan mutum yana tsaye in gaisa ne za ka yi da shi ka ba shi hannu ku yi musafaha. Wannan musafaha ita ce abin da aka sunnanta mana. Tare da cewa za ka ga da yawa daga cikin ‘yan uwa musulmi musamman a maƙotanmu Najeriya, wai ba a ba babban hannu a yi musafaha. Idan ba saraki ne sai dai ka jimke hannu, idan kwa malami ne wai sai dai ka tara hannu wai ana bara. Idan kuma mai kudi ne shi ma akwai wani nau'i na gaisuwa da ake masa daban, ba za a haɗa hannu ba. Bayan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa babu musulmi biyu da za su haɗu su ba juna hannu a gaisa, su yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin su rarraba. Manzon Allah ya ce sai an gafarta musu zunubansu. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da fadla ta musafaha, ma'ana a haɗa hannu a gaisa. Wannan haɗa hannu a gaisa ba bambanci tsakanin yaro da babba. Yaro ƙarami in ya ba babba hannu, wannan ba rashin ladabi ba ne, karantarwa ce ta addini. An gane ko? Don haka in mutum yana tsaye, in gaishe da shi za ka yi, ka yi masa sallama, ka ba shi hannu ku gaisa. In yana zaune, ka zauna ka gaishe da shi, ka ba shi hannu ku gaisa. Amma mutum yana tsaye, in za ka gaida shi ka ce sai ka tsugunna ka sunkuya sannan ka gaida shi, wannan kwata-kwata baya halatta, haramu ne.
Kamar irin wannan yanayin da ake iya gama sallolin, idan aka gama sallolin kuma aka zo wurin da za a yi wannan sallar abinci, ana iya kafa wancan hadisi.
Wai bayan mutum ya yi sallah ta farilla, misali ya yi jam'i salloli guda biyu, ko kuma tun a gida ya yi sallar shi ta farilla ko a wani masallaci, sai ya tarar da wasu jama'a suna sallah, zai bi su sallah, wannan wadda zai bi su a matsayin nafila take, kamar yanda an gama sallah a nan wato Hudaybiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama sallah a Mina ne, sai ya ga wasu sahabbai guda biyu suna gefe a zaune. Manzon Allah sai yake ce musu, ma mana a kuma an tusalli ya ma'ana, mi ya hana ku yi sallah tare da mu? Sai suka ce sallaina fi rihalina, ya manzon Allah ai mu tuntuni mun yi sallah a masaukinmu. Manzon Allah ya ce daga yau in kun yi sallah a masaukinku kuka tarar da jama'a ba su yi sallah ba, to ku bi su a yi sallah tare da ku, wannan wadda za ku yi tare da su, manzon Allah ya ce nafila ce gare ku. Shine abin da kake nigo? Na'am. A'a, ban san da shi ba. Shi kasancewar jiki-jiki ne, daban-daban ne. Akwai wanda jikin shi yana saurin yin kanta, akwai wanda jikin shi baya saurin yin kanta. Don haka in mutum ba da gangan ba yake gurza goshinsa don ya yi wannan tabo, tabon wannan ya fito masa, wannan ba laifi ba ne ba. Yaya za ka iya hana kanka abin da ba ka da iko a kan shi? In kuma da gangan ne don ka nuna kai ne yawan sallah ne, wannan kuma haramun ne, nau'i ne daga cikin nau'ika na riya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen sura ta 19 a ɓangaren lissafi, suratu Taha, wanda suratu Maryam. Kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon sura ta 20, wato suratu Taha. Ita wannan sura ta samu wannan suna suratu Taha, an ambace ta wato da wasu haruffa na babbabu waɗanda suke farkonta shine lafazin da da ha an gane ko wanda waɗannan harufa kamar yadda bayani zai zo nan gaba Ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗa wasu surori daga cikin surorin Al-Qur'ani da waɗannan harufa na babbaku dan nuna ma masu kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Al-Qur'ani kalubale ne a kansu domin ya sauka da yare wanda yake na Larabci su ma kuma Larabawa ne tatattun Larabawa in sun isa su zo da kwatancin wannan littafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi dan haka ita wannan sura sai aka ambace ta da wannan harfa na babbaku guda biyu waɗanda ke farkonta qa'un da ha'un shine kenan suratu qaha kamar yanda zamu iske akwai irin su suratu kaf akwai irin su da suratu yasin da sauransu ita wannan sura ce makkiya a fadar jumhurin malamai wanda bayani ya gabata game da tantance sura makkiya game da sura madaniya akan haka malamai suna da maganganu guda uku wanda bayani ya maimaitu akan waɗannan maganganu na malamai game da tantance tsakanin sura makkiya da sura madaniya ba laifi mukan iya maimaitawa domin daɗin fa'ida magana ta farko wasu malamai suka ce duk surar da ta sauka a makka to za mu kiraye ta da cewa sura makkiya haka surar da ta sauka a birnin madina za mu kiraye ta da cewa sura madaniya malamai suka ce to in har haka ne ina za ku shiga da surorin da suka sauka ba a makka ba ba a madina ba domin akwai wadda ta sauka a tabuka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi a shekara ta 9 tabuka ko ai ba makka bace ba kuma ba madina bace kuma ai akwai ayoyi da dama waɗanda suka sauka a daren da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can Baitul Maqdis za ku kiraye su ƴan Makka ko za ku kiraye su ƴan Madina kuma ina ga surorin da suka sauka a wajen Madina ko a wajen Makka ina za a sasu don haka malamai suka ce ku dai saki wannan tarifi naku ba zai zauna ba wasu malamai suka ce duk surar da muka samu ya ayyuhan nasu a cikinta to wannan sura za mu kiraye ta sura ce makkiya haka duk surar da muka samu ya ayyuhan ladina amanu a cikinta to za mu kiraye ta cewa sura ce madaniya malamai suka ce to in har haka ne yaya za ku yi da suratul nisa suratul nisa sura ce madaniya ga ya farkonta kuma ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa al-aya kuma ga ya in ka dau suratul hajji sura ce makkiya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim amma a ƙarshen ta sai ga ya ayyuhal ladina amanu rukku wasjudu wa a'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun malamai suka ce a dai saki magana ta uku malamai suka ce duk surar da ta sauka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa madina sawa'an a makka ta sauka ko a madina ko ma a ina ne wannan sura za mu kiraye ta makkiya in dai kafin hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sauka duk surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma birnin Madina sawa'an a Madina ta sauka ko a Makka ta sauka ko a ina ne za mu kiraye ta cewa sura madaniya akan wannan fada ta uku malamai suka tabbata kenan in aka ce sura makkiya surar da ta sauka kafin hijira in aka ce sura madaniya surar da ta sauka bayan hijira ba bambanci sawa'an a madina ta sauka ko a makka ko ma a ina ne to dan haka ita wannan sura suratu baha sura ce makkiya gaba dayanta a fadar jumhurin malamai illa kasancewar wasu daga cikin malamai sukan toge fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wasu malamai sukan ware wannan aya su ce sura aya ce madaniya haka wasu malamai sukan toge fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa ita wannan sura a jerin saukar surori na alqur'ani sura ce ta 45 ta sauka bayan suratu maryam sannan kuma kafin suratul waqi'a an gane ko kenan a jerin saukar surori na alqur'ani sura ta 45 ce ita wannan sura ta sauka ne bayan saukar suratul maryam sannan kuma ta sauka kafin saukar suratul waqi'a adadin ayoyinta a wajen malaman madina da malaman makka ta kunshi aya 134 amma a cikin kididdiga ta malaman sham sun kilga cewa ta kunshi aya 140 malaman basra su kuma suka kilga cewa aya 132 malaman kufa su kuma suka dissafa cewa ta kunshi aya 135 ita wannan sura tana kunshe da abubuwa da dama kamar yadda zamu gani abu na farko ita wannan sura tana magana wato abu na farko wanda ta fara da shi shine kalubalantar wato waɗanda suka juya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya waɗanda ba su yadda da alqur'ani cewa littafi ne kasantacce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan sura tana kalubalantar su kamar yadda zamu iske ubangiji ta'ala ya buɗa ta da harufa na babbaku wanda kuma kalubale ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamma duk wani wanda yake ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kagi wannan alqur'ani sannan surar ta ci gaba da bayani game da cewa shi wannan alqur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi saukakke ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shiryar da zukatan da Allah ya kaddara cewa za su iya karɓar shiriya sannan surar ta ci gaba da bayani game da girman ubangiji subhanahu wa ta'ala da tabbatar da manzancin annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in cewa manzancinsa wato yayi kamantacce ne ya da manzancin mafi girman wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace shi wanda labarinsa wato ya yaɗu a cikin jama'a shine annabi Musa alaihi salam dan haka alqur'ani misali ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake buga mana game da zancen da yayi ma annabi Musa alaihi salam dan haka Allah sai ya saukar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi sannan surar ta ci gaba da bayani game da yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karfafi bawansa annabi Musa alaihi salam ya taimaka masa akan makiyinsa Fir'aun da hujjoji da mu'jizu wanda annabi Musa alaihi salam ya gagari Fir'aun da mabiyansa sannan kuma Allah ya ci gaba da bamu labarin yanda Allah ya tsirar da annabi Musa da jama'arsa ya dirmiyar da makiyinsu shine Fir'aun da mabiyansa da yanda kuma bayan an ketare teku ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama jama'ar annabi Musa su ne banu Isra'il yanda ubangiji ta'ala ya fitar da su daga kunci da kangi wanda yake na wahala ubangiji ta'ala ya jaddada musu ni'imomi daga cikin ni'imominsa waɗanda sun wuce lissafi sannan kuma surar ta ci gaba da bayani game da kissar wani shaydani shine Samiri wanda bayan tafiyar Annabi Musa alaihi salam zuwa Miqati da Allah ya yi alkawari da shi cewa in wasu kwanuka sun cika yazo za a bashi littafi na At-Taura alluna na At-Taura ya je yayi aiki da abin da yake cikin wannan alluna shi da jama'arsa to bayan Annabi Musa alaihi salam ya tafi wannan Miqati shi wannan shaydani As-Samiri ya karbi kwandigga waɗanda mutanen Annabi Musa suka aro an gane ko daga wajen wasu jama'a ya tattara gaba ɗaya ya narkar da su ya kira musu wani maraki yace muku yace da su haza ilahukum wa ilahu Musa fanas wannan shine Allah ku wanda ya cancanta ku bauta masa kuma wannan shine Allah Musa Musa ya manta Allah sanan ya tafi neman sa to wannan sura zamu iske labari da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake bamu game da wannan shaydani amma dukkan waɗannan labarai na yanda Ubangiji ta'ala ya karfafi Annabi Musa ya tashi a gidan Fir'auna Allah ya taimaka masa da hujja da mujizozi sannan a ƙarshe Allah ya tsirar da Annabi Musa da mabiyansa ya hallaka Fir'auna da mabiyansa wannan duka wato jirwayi da kaman wanka ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake mana cewa ƙarshen manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zamanto irin yanda manzanci na Annabi Musa alaihi salam ya kasance yanda dai ga Annabi Musa alaihi salam a gidan Fir'auna ya tashi kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi ya kai lokacin da ya kai cikar karfi Ubangiji ta'ala ya dora masa wannan nauyi na manzanci kuma Allah ya taimaka masa duk tsananin kamu na Fir'auna da duk tsananin azabarsa ba yanda ya iya da Annabi Musa sai da aka kai a ƙarshe shi Fir'auna da mabiyansa Allah ya hallakar da su ya tsiratar da Annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fito a birnin Makka yana kiran jama'a cewa ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke kauna kuke bukata a rayuwa ta duniya da makoma ku lahira aka zo duniya ta masacce kudu da arewa gabas da yamma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi a ƙarshe aka bashi izinin yin hijira zuwa Madina ya koma ya samu mabiya a ƙarshe bai bar duniya ba sai da wannan musulunci Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya isar da shi inda yake nihi isar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yake faɗa a cikin hadisi sahihi yake cewa Ubangiji na wato ya yankwane mun magudan rana da mafadarta gaba daya sai da Allah ya nuna masa iya inda wato musulunci zai kai sai da Allah ya nuna masa dan haka yake cewa wallahi yace ina rantsuwa da Ubangijin da ya hadace ni wannan al'amari na wannan addini da nazo da shi yace zai kai iya inda rana wato dare da rana suka kai a fadin duniyar nan ina ne dare da rana ba su kai ba to musulunci ko ina sai ya mamaye manzo Allah yake cewa Ubangiji ta'ala ba zai bar wani gida a birni ko a kauye sai ya shigar da wannan addini imma da daraja ta mai daraja ko kaskanci na kaskantacce in ka karba a zauna lafiya in baka karba ba da karfin tsiya musulunci zai shiga kuma sai dai ka kare kaskanta to wannan duka shimfiɗa ce Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mana akan cewa manzancin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Ubangiji ta'ala ba zai tabar da shi ba yanda Allah ya taimaka ma Annabi Musa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai taimaka masa kamar yanda Hausawa suke cewa dan tsakon da Allah ya nufa ya cira ko ana ruwan mazuru da shahu sai ya tofe ya cira to haka ne in dai akan gaskiya kake to gaskiya Allah ne yake taimaka mata ko kai kadai ne in sun kai mutum dubu suna gaba da kai suna kiyayya da kai to kai kake sama da su da rinjaye saboda kai ba kai bane kake tafiyar da abin a'a Allah ne yake tafiyar da al'amuransa sannan kuma ita wannan sura ta ci gaba da bayani game da tunatar da mu'minai game da kiyayya da gaba ta shaydani ga jinsi na dan adam wanda gaba ce wanda ta samu asali tun daga mahaifinmu na farko shine annabi Adam alayhi salam kamar yadda zamu iske. Sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan wato sakamako wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada mummunan sakamako a gobe kiyama ga duk wanda ya meka ma shaytani ragamarsa ya masa biyayya, to wannan makomarsa ita ce wuta a gobe kiyama duk wanda ya ma shaytani da'a. Sannan kuma sura sai ta ci gaba da lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan irin bakaken maganganu na rashin kunya da jama'arsa suke fada masa cewa ya dau hakuri ya jimri ba kan shi faran ba, wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Waɗanda suka gabace shi na manzanni su ma an gaya musu irin waɗannan bakaken maganganu, kamar yadda ya gabata tun a cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mun yi sanin cewa abinda jama'arka suke faɗa maka na bakanta maka rai. Ubangiji ta'ala ya ce masa fa innahum la yukadzibuna, ka san da cewa su dai ba sa karyata ka domin sun tabbatar da cewa kai amintacce ne, kuma kafin ka fito ka ce musu kai manzo ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala basu taɓa jarraba ka da karya. Sai ya ce walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, sanadi az-zalimai da ayoyin Ubangiji subhanahu wataala ne suke musu, amma kai sun tabbatar da cewa ne gaskiya ne. Sai Allah ya ce masa walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimati llah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ubangiji ta'ala yake cewa tabbas waɗanda suka gabace ka na manzanni an ƙaryatar da su, an gane ko, sannan kuma an cutar da su, amma sai suka ɗau haƙuri akan ƙaryatarwar da aka musu da cutarwar da aka musu hatta atahum nasruna, har aka kai lokacin da wato taimakonmu da nasararmu wato ta zo musu. Sai ce wala mubaddila li kalimati llah, ba wanda ya isa ya canza kalmomin Ubangiji subhanahu wataala, sunna ce ta Allah duk wani manzo wanda ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ƙaryatar da shi an cutar da shi, amma me yayi daukar hakuri yayi. To dan haka wannan sura zamu iske lallashi da Ubangiji subhanahu wataala yake ma manzansa akan abinda mutanansa suke gaigaya masa na bakaken maganganu. Sannan kuma ita sura sannan ta ci gaba da bayani akan tabbatar da tashin alkiyama da duk abinda zai gabaci alkiyama na abubuwa waɗanda suke na furgici, kamar yadda insha Allah ta'ala bayani akan haka zai zo nan gaba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم اكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. wato ubangiji ta'ala ke fada bayan basmala, ma'ana buɗe wannan sura da sunansa wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama, shine yake cewa ƙaha ƙaha. ubangiji ta'ala ya buɗe wannan sura da waɗannan haruffa na babbakun shine ƙa'un da ha'un, domin nuna gagara ta Al-Qur'ani, wanda bayani ya gabata waɗannan haruffa na babbaku malamai suna da maganganu sama da 30 game da tantance ma'anarsu, amma dukkan waɗannan maganganu babu wani dalili wanda zai iya zama hujja akan ma'anarsu. Dan haka dai magana wadda take mafi rinjaye, wadda malamai suka tabbata a kanta, in ka karanta waɗannan haruffa ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik, Allah shine masani game da abin da yake nufi da wannan, ko kuma ka ce waɗannan haruffa na babbaku Allah ya zo da su domin fadakar da jama'a akan gagara Al-Qur'ani, cewa waɗanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karan kansa shine ya kagi wannan Al-Qur'ani, ya fito ya ce wai Allah ya turo shi da wannan sako, to ai su ma larabawa ne tamkar shi. Al-Qur'anin nan da larabci ya sauka, in har suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kagi wannan Al-Qur'ani, to su zo da gajeruwar sura, kwatancin sura ta Al-Qur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. An gane ko? Ubangiji ta'ala yace in har kun kasance kuna cikin kokwanto game da abin da muka saukar ma bawanmu, kuna ganin cewa ba mu muka turo shi da wannan sako shine ya shiga daki ya kaga ya fito ya ce Allah ya turo shi, fa'atu bi suratin min mislihi, ubangiji ta'ala yace ku zo da wata sura kwatankwacin sura ta Al-Qur'ani, wad'u shuhada'akum kuma ku kirayi shuhada'akum, ma'ana su ne waɗanda suke mataimakonku, waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba, duk wani wanda zai iya kawo muku agaji ku nemi ya kawo muku agaji a kan zawwa da sura kwatankwacin sura ta Al-Qur'ani, in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya cewa shi ya kagi wannan Al-Qur'ani, wanda a farko Allah ya kalubalance su cewa su zo da kwatankwacin Al-Qur'ani in sun isa, suka kasa zawwa aka sassauto da su aka ce ku zo da sura 10 kwatankwacin surori na Al-Qur'ani, suka kasa aka ce ku zo da daidai da sura ɗaya-ɗaya kwatankwacin sura ta Al-Qur'ani, suka kasa, kai a ƙarshe Allah ya ce fal ya'tu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin, su zo ma da wani zance kwatankwacin Al-Qur'ani in har sun zamanto masu gaskiya cewa manzon Allah shi ya kagi wannan Al-Qur'ani. To dan haka Al-Qur'ani gagara ba dan littafi ne, gaya dai haruffa ne waɗanda suke tsara zancensu da shi, Allah ya buɗe wasu surori daga cikin surorin Al-Qur'ani amma sun kasa fahimtar me ake nufi da waɗannan surori. Dan haka gaba ɗaya Allah yake cewa qul innijtama'ati lil-insi wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadzal qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, ce da su inda mutum da aljan za su haɗu su yi haɗin gwiwa, kowa ya kawo dubaransa da agajinsa akan zawwa da wani abu wanda yake kwatankwacin Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce la ya'tuna bi mithlihi, ba yanda za a yi har abada su zo da kwatankwacin Al-Qur'ani, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, ko da junansu ya zamanto mai taimaka ma juna. To dan haka shine Ubangiji ta'ala ya buɗe wannan sura da waɗannan haruffa, kenan haruffa ne waɗanda suke masu nuna gagara ta Al-Qur'ani, cewa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya kage shi, shi ma sako ne aka dora masa, iya abin da yake kan shi isarwa kuma ya isa. shine ubangiji ta'ala yace ma anzalna alaykal qur'ana wa musaukar maka da wannan alqur'ani litashka dan ka wahala. Lafazin litashka an ciro shi ne daga wato ashqa, wanda kalima ta ashqa asali a yare wanda yake na larabci shine at-ta'ab wal ana, ma'ana gajiya da wahala. Shine Allah yace masa ma anzalna alaykal qur'ana litashka, ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa samun damuwa, ya ringa samun kunci a cikin zuciyarsa game da rashin yin imanin jama'arsa, kamar yadda ya gabata a farkon suratul Kahf, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadzal hadisi asafa. Ubangiji ta'ala ya ce mai yiwuwa kai mai ka kusa ka hallakar da kanka don tsananin baƙin ciki da damuwa don ba su yi imani da wannan zance da ka zo da shi, ma'ana wannan alqur'ani da ka zo da shi. To wannan wahala shi ne ake nufi, ma'ana irin kunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake samu a cikin zuciyarsa da damuwarsa akan rashin imanin jama'arsa. Ubangiji ta'ala ya ce masa wannan alqur'ani ba mu saukar da shi ba gare ka da ita shiga dan ka wahala. Kaga wannan yana nuna mana duk mutumin da yake son jin daɗi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira, to hanya ce ɗaya ɗaya shine bin alqur'anin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, da abin da ke bayyanar da ma'ana alqur'ani ita ce sunna ingantacciya. Duk wanda ya bi alqur'ani da sunna, to shi yake da rayuwa wadda take daddada a nan duniya, kuma shi yake da rayuwa daddada a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ma mu'minai wannan alƙawari, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya aikata aiki nagari, namiji ko mace, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, mun dau alƙawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada a nan duniya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, kuma mun dau alƙawarin sakauta musu da ladansu game da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Dan haka kenan a nan Ubangiji ta'ala ya lallashi manzansa, ya nuna masa iyafa abin da yake kansa shine isar da sako. Wannan shari'a a hannun Allah take, wanda ya karbi wannan sako da ka zo da shi yayin imani, wannan Allah ne ya masa dace. Wanda kwa ya juya ma wannan alqur'ani baya, wannan tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine ya ga dama ya tabar da shi saboda wata hikima ta shi. Kenan a nan ana nuna ma mai kira zuwa ga addinin Allah kar ya samu damuwa dan jama'a ba su karbi sakon da ya zo da shi. Iya abin da yake kanka shi ne ka faɗa ka isar da wannan sako. Shi ne kenan a nan, tare da cewa akwai riwayu da suke zauwa cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon aiko shi yakan tsawaita qiyamul layli, sai ya kai baya iya tsayuwa akan dugadugarsa gaba ɗaya, sai dai ya dage kafa ɗaya ya dogara akan ɗaya, ya make kafa ɗaya saboda tsawon tsayuwa. Sai aka saukar masa da wannan sura, aka ce masa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa, ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala, ma'ana ta ka kasa da kafarka. To waɗannan ruwayu duk ba su inganta ba, ba ɗaya wanda ya inganta. An gane ko na cewa yana dahi kafarsa guda saboda tsawon tsayuwa da yake, sai aka saukar masa da wannan sura, aka ce ajiye kafarsa ya taka ƙasa, ma'ana kar ya tsawaita tsayuwa ya yi iya bakin iyawarsa. Wanda gaya abu iya abin da ya inganta shine hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan tsawaita tsayuwa a cikin dare game da yin nabil fili, sai da ya kai dugadugan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tsatsagewa. Aisha ta ce masa haba ya rasulallah, ka saukaka ma kanka kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubin ka da abin da ya jinkiri bazan Allah ya ce mata afala uhibbu ana akuna abdan shakura yanzu bazan so na zaman tubawa wanda yake mai matukar godiya ga ubangijinsa ai ni'imar da ubangiji na ya jaddada mun ta kire duk wata ni'ima da Allah ya ba wani bawa daga cikin bayinsa dan haka ni ya kamata in kai matuka a wajen gode ma ubangiji na bazan Allah ya nuna mata wannan fashewar duga duga ai ba komai bane ba to amma kasancewar cewa yana dage kafa dai wannan bai inganta ba dan haka anan da Allah ya ce masa ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala ma'ana irin kuncin da yake samu akan rashin yin imani mutanansa sai ya ce illa tadhkiratan liman yakhsha sanin dai wannan alqur'ani mun saukar da shi dan tunatarwa liman yakhsha ga wanda ke tsoron ubangijinsa ga wanda ke tsoron ubangijinsa ya tsara dokokinsa shine makasudin saukar da wannan alqur'ani a takaice wannan aya tana nuna mana manufa ta ubangiji subhanahu wata'ala game da saukar da wannan alqur'ani shine tunatar da waɗanda suke tsoron ubangijinsu waɗanda suke famar dacewa da kyakkyawan sakamako a gobe kiyama wannan alqur'ani tunatarwa ne idan aka ce tunatarwa shine in aka ce at-tazkira wanda da ka san abu ka shiga da ko kuma ka manta sannan sai a zo a ƙara tunatar da kai a jaddada maka shine ake kira da tazkira saboda daman tuntuni kowa daga cikin mu ya dauko alƙawari zai kadaita ubangijin shi a cikin ibada duk wanda ka san ya zo duk wanda aka haifa wanda ya zo duniya yana zawa ne akan addinin musulunci sai dai bayan ya dan warware uwayen shi su canza masa alƙibla kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min mauludin illa yunadu ala alfitra babu wani da da ake aihuwa face ana aihuwar sa ne akan fitra ma'ana akan addinin musulunci manzo Allah yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani mahaifansa in ma su maida shi bi yahudi in yahudawa ne aw yunassiranihi in ɗan mushar ne su maida shi ɗan mushar aw yumajjisani in kuma arna ne ma guzawa su maida shi ba maguje dan haka sai yace fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha an gane ko to dan haka kasancewar wannan shi alqur'ani tunatarwa ne abu ne wanda da mun san shi ubangijin mu shine ya halice mu shi ya cancanta mu kadaita shi a cikin ibada wannan alƙawari da muka dauko dan a tunatar da mu a jaddada mana wannan alƙawari Allah ya turo mana manzanni waɗannan manzanni ubangiji ta'ala ya aiko su da wani sako su ne littattafai manzannin nan suka gama rayuwarsu suka koma ga ubangiji subhanahu wata'ala suka bugadar ma al'umma wato waɗannan littattafai dan haka ubangiji ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa zikir ne ma'ana tunatarwa ne shine yace illa tazkiratan sanadi mun saukar da wannan alqur'ani tazkiratan dan tunatarwa ne mai yakhsha ga wanda ke tsoron ubangijinsa tsoron ubangiji subhanahu wata'ala shine tsara dokokinsa iya abin da yake kai ne yi kai bakin gulgulan iko abin da ya hana ka hannu sannan sai yace tanzilan mimman khalaqal arda wannan alqur'ani halinsa saukakke ne daga wajen ubangijin da ya halicci kasai bakwai was samawatil ula ubangijin da ya halicci sammai bakwai waɗanda suke madaukaka lafazin ula wato jam'i ne na uliya kamar yanda in aka ce kubar jam'i ne na kubra kamar yanda in aka ce sugar jam'i ne na sugra shine yace tanzilan wannan alqur'ani kenan halinsa saukakke ne mimman khalaqal arda daga ubangijin da ya halicci wato kasa was samawatil ula ubangijin da ya halicci sammai bakwai waɗanda suke madaukaka wannan yana nuna mana girman ubangiji subhanahu wata'ala shine Allah yake fadakar da mu domin mu gane girman alqur'ani kuma mu gane girman ubangijin da ya saukar da wannan alqur'ani da yace tanzilan alqur'ani saukakke ne sai yace mimman khalaqal arda daga ubangijin da ya halicci kasa was samawati ula ubangijin da ya halicci sammai bakwai wadanda suke madaukaka kaga duk wanda yake yake da hankali idan ya kalli kasa yanda take da fadi da yanda ubangiji subhanahu wataala ya tsara ta ya shimfida ta da yanda ya kange ta da wasu duwatsu da yanda ya keta ƙuramu a cikinta da yanda ya kawatar da ita da itace to duk mutumin da yake da hankali ya lura da haka zai gano girman ubangiji subhanahu wataala haka waɗannan sammai bakwai da ubangiji subhanahu wataala ya halicce su ɗaya kan ɗaya da yake cewa alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin dibaqa ɗaya kan ɗaya haka Allah ya halicci waɗannan sammai bakwai sannan Allah ya ɗaukaka su suka mana rumfa kuma babu wani ginshiki wanda ya tokare sama gaya kuma sama bata yi wata tsaga ba badantana wannan tsaga ta aibanta ta wannan sama Allah ya kawatar da ita da taurari sannan Allah ya saka wato rana da wata a cikinta waja'ala al-qamara fihinna nura waja'ala ash-shamsa siraja to duk wanda ya kalli halittar sama ya kalli halittar kasa to zai gane girman ubangiji subhanahu wataala duk wanda kuma ya kalli girman ubangiji subhanahu wataala kuma zai gane girman wannan alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba kayan wasa bane to shine anan Allah ya ce tanzilan wannan alqur'ani halinsa saukakke ne mimman khalaqal arda daga ubangijin da ya halicci kasa was samawati ula kuma ya halicci sammai waɗanda suke madaukaka ɗaya kan ɗaya sannan sai ya ce ar-rahman shine ar-rahman mai gamammiyar rahama kenan wannan kabar ne na mubtada wanda yake mahzu ar-rahman kenan ai huwar rahman shine dai ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada na ƙwarai ta hada wanda yake lalatacce kamar yanda yake kullun numiddu haula'i wa haula'i min aqwa'i rabbi wa ma kana aqwa'u rabbika mahdura sai yace ala al-arshi stawa ya tabbata akan al-arshin sa nan ma ubangiji subhanahu wataala yana ƙara kamba ma mana al-qur'ani cewa littafi ne wanda yake mai girma domin ubangijin da ya saukar da shi shine ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama wanda rahamarsa ta hada kowa ta hada komai a nan duniya amma ta ke banta da mu'minai a gobe kiyama sannan sai ya ce istawa ala al-arshi shine ubangijin da ya tabbata akan al-arshin sa al-arsh gado ne wanda yake na sarauta na mulki na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ubangiji ta'ala ya fada zamu iske a cikin suratul naml ga wannan basarakiya ta birnin saba ubangiji ta'ala ya ce walaha arshun azim tana da wani gado wanda yake mai girma to dan haka al-arshi daban kursiyu daban an gane ko al-arshin ubangiji subhanahu wataala gado ne wanda yake na sarauta wanda mala'ikun Allah suke dauke da wannan gado kamar yanda yace wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kamar yanda yace alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi to wannan al'arshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masalta mana ita a cikin hadisi wanda yake ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sammai bakwai duk girman su idan aka danganta su zuwa girman kursiyu manzon Allah yace ba su zaman tuwa face tamkar zubi ne a cikin sahara an gane ku sannan ita kuma kursiyu idan aka danganta girmanta zuwa girman al-arshi manzon Allah yace ba ta zaman tuwa face gurgudan zubi ne a cikin sahara sai yace al-arshi wato ba wanda ya san gulgudan girman sa banda ubangijin subhanahu wataala da ya halicce shi ita al-arshi halitta ce daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala ganin mulkin sa ne dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard kursiyyun ubangiji ta'ala ya yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai ma'ana kujerar mulkin sa ta fi girman sammai bakwai da kasai bakwai to wannan kujera ta mulki gaba ɗaya duk girmanta ita kuma bata kai ba gulgudan zubi a cikin sahara in ka dangara ta zuwa girman al'arashi. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan sifa ta ɗaukaka akan al'arshinsa da zatinsa. An gane ku, wanda ya gabata tun a cikin wato suratul a'raf, inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami thumma istawa 'ala al'arsh, haka a cikin suratul yunus. An gane ku, dan haka wannan ya maimaitu wuri bakwai Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya tabbatar ma kansa wannan sifa shine daukaka akan al'arsh. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa an masa tambaya dangane da wannan aya, wani ya shigo majalisinsa sai yake cewa alaga ta malin tambaya muke, Ubangiji ta'ala ya faɗa cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa, sai yace kai fastawa rabbuna, yaya Ubangijinmu ya tabbata akan al'arshin nasa? Al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sunkuya kai ya haɗa gumi zufa ta karyo masa ya ɗago kai sai yake cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayf majhulun wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'a. Yace al-istiwa'u ma'lumun, daukakar Allah akan al-arshin sa yace abu ne wanda yake sananne domin shi ya faɗa a cikin al-Qur'ani ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa. Sai yace wal kayf majhul, amma yanda Allah ya daukaka akan al-arshin yace abu ne wanda ba a san shi ba, saboda shi bai faɗa ba cewa ga yanda ya ɗaukaka akan al'arshin nasa kuma manzonsa bai faɗa ba, kenan al'amari ne wanda yake gaibi. Sai ya ce wal imanu bihi wajib, yin imani game da ɗaukakar Ubangiji ta'ala akan al'arshinsa abu ne wanda yake wajibi, domin in ka ƙaryata haka ka ƙaryata al-Qur'ani. Sai ya ce was-su'alu anhu bid'a, tambaya game da kaifiyar yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa wannan bid'a ne. Al-Imam Malik yace wannan ina ganin dan bid'a ne, maza ku fitar min da shi. To dan haka irin waɗannan ayatus sifat waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan sifofi, iya abin da yake ka'ida da magabatan ƙwarai suka ajiye mana shine amir ruha kama ja'at bila kai, ka tabbatar da su, ka shudar da su kamar yadda suka zo ba tare da nuna kaifiya ba, kace nan kamar yadda yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Ubangiji ta'ala mai gamammiyar rahama ya tabbata akan al'arshin sa, sai kace tabbata wanda ta dace da girman sa. An gane ko? Amma maganar cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Allah ya yi rinjaye akan al'arshin sa, wannan tawili ne, kuma wannan jirkita ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne daga mahallin su a basu wata ma'ana ta daban wadda ba Allah bai ba su wannan ma'ana ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam. An gane ku, saboda waɗanda suke fassara istawa da cewa istaula yayi rinjaye suna istishhadi ne da baitin wato wani mawaki wanda ba nasari ne, kuma mawaki ne wanda yake muwallad. An gane ku, wato shine al-akhtar wanda yake cewa qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min gairi saifin wa damin mihraqin. To dan haka wannan kwata-kwata malamai sun mai da martani fuskoki sun wuce a lissafa sama da fuska ta kai 30 a cikin littafin da ake kiran shi as-sawa'iqul mursala. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya mai da martani akan wannan baiti da suke istishhadi da shi. Dan haka in ka fassara cewa ar-rahmanu 'alal arshi stawa, Ubangiji ta'ala ya yi rinjaye akan al'arshinsa, wannan ka siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kaskanci da tawaya, saboda abu ne sananne al-istila baya kasancewa sai an yi sai an gwabza. In ka ji an ce wane ya yi rinjaye akan abu kaza, a can da bai yi ba, kuma wannan rinjaye bai yi ba sai da suka goga da wani ya nuna hin ƙarfi kenan, sannan ya yi rinjaye akan abu, kenan a nan kana nuna kaskanci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa da bai yi rinjaye akan al'arshinsa kenan sai daga baya. To don haka dai ka samu lafiya, ko nan jalalai ne ka koma kusa, da ya fassara wannan aya da yace ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa sai yace istiwa'an yaliqu bi jalali tabbata wadda ta dace da girman sa sai yace lahu ma fis samawati shine ubangijin da ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke cikin kasai bakwai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakankanin su na halittu wa ma ta hatar sara shine ubangijin da ke da mallakar ma ta hatar sara abin da ke karkashin kasa asara ita ce kasa wadda take mai damshi kasa mai damshi ko ba a samu ta sai a karkashin kasa gaba ɗaya wannan mallaka ne na ubangiji subhanahu wata'ala wannan ma ubangiji subhanahu wata'ala yana ƙara kambama wannan littafi da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi yana nuna mana ubangijin da ya saukar da wannan littafi shine fa ubangijin da yake da mallakar dukkan sammai bakwai da duk abin da yake cikin kasai bakwai da duk abin da yake tsakankanin su da duk abin da yake karkashin kasa shi yake da mallakar sa kenan wannan zai nuna mana girman alqur'ani da darajar shi da matsayin sa sai yace wa in tajhar bil qawli in har ka bayyana da fada to wannan duk daya ka bayyana ko ka koye wannan babu bambanci a wajen ubangiji subhanahu wata'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa domin ubangiji ta'ala yana sanin duk wani abu wanda yake koyayye wa akhfa da wanda yake mafi koyuwa tare da cewa wa in tajhar bil qawli kamar yadda malamai suka faɗa jumla ce itiradiya an gane ko domin ya'lamu sirra wa yakhfa wala wa'u innahu ya'lamu sirra wa akhfa wato yana da alaka da Allahu la ilaha illa huwa an gane ko kenan Allahu la ilaha illa huwa ya'lamu sirra wa akhfa Allah da ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada wanda babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya face shi shine ubangijin da ke sanin asiri na bawa wa akfa da ma abu wanda yake mafi koyuwa idan aka ce asir shine abin da kake koyewa a cikin zuciyarka abin da ake nihi da akfa abin da a yanzu babu shi a cikin zuciyarka sai nan gaba ne zai zo to abin da yake cikin zuciyarka wanda ka koye Allah yana sanar da shi abin da nan gaba ma zai zo a cikin tunaninka ubangiji ta'ala yana sanar da shi kamar yadda cin yace kula anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima to dan haka nan malamai suka ce wa in tajhar bil qawli wannan jumla ce itiradiya idan ka bayyana da fada ko ka buye wannan duk daya babu abin da yake koyuwa da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yace sawa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bi ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كما يند يجي واسروا قولكم او يشهروا به انه عليم بذات الصدور كوي مغانغانونكو كو كوبينا دوك دايا الله yana sanar da duk abin da kuke kitsawa domin shi masani ne game da abin da ke cikin zukata to shine yace fa innahu lalle ubangiji ta'ala wanda ya saukar da wannan alqur'ani ya alamu sirra yana sanin abinda mutum ya koye a cikin zuciyarsa wa akhfa da abinda yake mafi koyuwa wanda kenan sai nan gaba ma tunanin zai zo cikin zuciyar bawa tuntunin ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da shi kaga abinda ka koye a cikin zuciyarka wannan kana sanar da shi mai ka kulle to kuma Allah yana sanar da kai mai ka kudurta a cikin zuciyarka to amma abinda zai zo nan gaba na tunani a cikin zuciyarka kai ka san shi baka san shi ba amma ubangiji ta'ala yana sanar da shi shine sai yace Allahu la ilaha illa huwa Allah da ya cancanta ku bauta masa shine Allah da la ilaha babu wani abun bauta ba sa cancanta da gaskiya illa huwa face shi lahu al-asma'ul husna yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawu al-husna sifatul mubalaga ne ala wazni fu'la an gane ku idan aka ce Al-Hasan kenan mai kyau namiji Al-Hasana mai kyau mace in ka ce Al-Ahsan namiji kenan mafi kyau idan ka ce Al-Husna mace wadda take mafi kyau idan shine anan ya siffanta sunayensa cewa sunaye ne waɗanda sun kai matuka sun kai gaya a wajen kyau shine yace lahul asmaul husna yana da sunaye alhusna waɗanda suka kai matuka a wajen kyau waɗannan sunaye ya bayyana mana su a cikin alqur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wa sallama wasu sunayen kuma yake bunci kanshi da sallansu dan haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna lillahi ta'ala 99 asman man ahsaha dakhala aljanna lalle ubangiji ta'ala yana da sunaye 99 ma'ana da riba daya duk wanda ya kididdige waɗannan sunaye sakamakon shi aljanna a gobe kiyama ya ake nihi da kididdigewa shine malamai suka ce ka karanta waɗannan sunaye ka fahimci ma'anar su sannan kuma kai aiki da abin da suka kunsa ka haddace su kana karanta su to wannan sakamako shine aljanna a gobe kiyama to waɗannan sunaye malamai sun gududdigi a cikin ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fitar da waɗannan sunaye kamar yanda ibnu al-usayyin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-qawaidul musla wanda littafi ne wanda yake bayani akan sunayen Allah subhanahu wataala da sifofin sa haka in ka dauki littafin da ake kira shi kadful jannat dani sharhi ne na muqaddima ta risala ta wato Abu Zaid al-Qirawani wanda wannan Sheikh Abbad Allah shine ya wallafa wannan littafi wanda anan shi ma ya bududdigi sai da ya fitar da waɗannan sunaye na Ubangiji subhanahu wataala da riba da kowane suna ga dalilin da ya tabbatar da shi in ma aya ta Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kasancewar wasu sunayen ku Allah yake binci kansa da su kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana daga cikin wannan hadisi addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu ta yayi ma bawa duk wani kunci da ya shiga Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadika madhi fi hukmuka adlun fi qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsa aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi ash-shahid sai yake cewa aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak ina roƙonka da sunan da ka ambaci kanka da shi ko ka sanar da wani bawa daga cikin bayinka ko kuma kake banci kanka da wannan suna a cikin ilimi na gaibi wanda yake wajenka wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai wasu sunaye wanda Allah yake banci kansa da sanin waɗannan sunaye bai sanar da bayinsa ba ta hanyar da ake sanin sunayen Allah da sifofinsa ko dole sai ta hanyar wahayi alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace maka ga wani sunan Allah ne wanda yake koyayye da shi jirgin sama yake tashi ko shine ismullahil azam sai ka ce mishi ba ni dalilin da ya tabbatar da cewa sunan Allah ne saboda baka isa baka ce Allah yana da suna kaza dole sai an koma alqur'ani ko hadisi in bai baka ba dalili alqur'ani ko hadisi mai da masa kayansa kar ka zama murhidi domin me Allah yace walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayunshi zauna ma kanu ya'malu wadanda suke kirkira ma ubangiji subhanahu wataala suna su kaga masa sanin ad suna kaza cewa sunan Allah ne dole sai an koma alqur'ani ko hadisi kuma wadannan sunaye wanda ya bayyana mana a cikin alqur'ani da wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sun wadacin mu'mini ba sai ka ringa kama kama ba shine sai yace wa hal ataka hadithu Musa ubangiji ta'ala yake cewa shin kita cewa wannan gaba tana da alaka da zancen yana da tsawo kenan in muka shiga kiskar annabi Musa dan ya kamata kenan insha Allah mu dakata ba fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك